Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 16/2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Hafiz, a yau Larabar Amurka za ta tura wata babbar tawaga zuwa Turkiya a cigaba da takaddamar mamaye wani yankin Siriya da Turkiya ta yi. Yayin da lauyan shugaba Trump ya yi kememe ya kibin wani umarnin majalisar wakilan Amurka. Sannan za ku ji cewa an fara ganin haske a yunkurin da Birtaniya ke yi na neman kucewa daga kungiyar tarayyar Turai.
Kanin labaran kenan. Ashe har an canjawa yaran da aka sace daga Kano aka kai su a Natsuna har da su Amira.
Ita ma an canja mata, sa mata wai cinyere.
To wana tafa da cikakken rahoton. Haka kuma za ku ji ra'ayoyin wasu mazauna garin Anichan na jihar Anambra dangane da yaran nan tara kanawa da aka ceto. Sannan kuma muna tafa da shirin demokradiya a yau wanda Madina Dauda ke gabatarwa, inda a yau shirin zai tabo salon demokradiyar Ghana. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai jagoranci wata babbar tawaga zuwa Turkiya domin nuna matsin lamba ga shugaba Recep Tayyip Erdogan kan ya kawo ƙarshen mamaye arewacin gabashin Siriya da ya yi. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bayyana shirin wannan ziyara da tawagar za ta kai a yau Laraba, wacce ya ce za ta kunshi har da sakataren harkokin wajen ƙasar Mike Pompeo, da nufin yin kira ga Turkiya da ta tsagaita wuta. Yana mai cewa akwai tsauraran matakai da Amurkan za ta dauka akan Turkiya idan bata mika wuya ba, ciki har da matakin saka makudan kudaden haraji kan kayayyakin karafa da Turkiya ke shiga da sunan Amurka. Tun bayan da ya bada umarnin kaddamar da mamayar, shugaba Erdogan yayi burus da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi ne janye da karinsa. Yana mai kafa hujja da cewa kokarinsa shine su kawar da duk yan ta'addan da ke kan iyakar kasar da Siriya, abin da yace suna samun nasara. Wato ya ce Erdogan kenan cikin harshen Turkanci yake cewa mun kawar da duk yan ta'addan da ke garin Jarablus. Shin Turkawa sun yi kama wato kama wuri zona a garin? A'a, yan asalin garin ne kawai a wurin. Lauyan shugaba Trump na kansa Rudy Giuliani ya yi kememe ya mika wasu takardu da majalisar wakilan Amurkan ta neme ya mika mata, wadanda ake zargin suna da alaka da yunkurin da ya yi na tursasa Ukraine ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka wato Joe Biden. Kwamitocin da 'yan Democrat ke jagoranta waɗanda ke bincike da mai yiwuwa ya kai ga tsige Trump sun ba Giuliani wa'adin jiya Talata da ya mika takardun, amma abin ya citira lamarin da ake ganin zai iya sa a tuhume shi da laifin wulakanta majalisar. A cewar lauyan Giuliani John Sell, binciken ba shi da hurumi ko tushe a kundin tsarin mulkin Amurka kuma haramtacce ne. Ana da zargin Giuliani ne da hannu dumu-dumu a matsin lambar da aka nuna wa Ukraine kanta binciki bayan da ɗansa Hunter Biden. Masu fashin baki a ƙasar ta Ukraine irin su Sahi Lashenko na ganin an saka Ukraine ɗin cikin tsaka mai wuya, kuma akwai buƙatar hukumominta su yi taka tsantsan.
The risk is to be involved in the conflict on the side.
Yace ga kasar ta Ukraine ta bi wato ta bi bangaren yan Republican ne ko yan Democrat, abin da yafi dacewa shine ta zama yar ba ruwanmu. Mutum 12 da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat sun yi muhawara a daren jiya Talata, inda kowannen su ke burin ganin ya fafata da shugaba Trump a zaben baɗi. Yayin muhawarar, dukkan yan takarar sun nuna goyon bayan su ga binciken da takwarorin su yan Democrat ke yi a majalisar wakilai, wanda ka iya sa Trump din ya rasa kujerarsa. A jawabinsa a farkon muhawarar, tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden, wanda na ɗaya daga cikin waɗanda ake tunanin za su fafata da shugaba mai ci, ya ce a tarihin Amurka ba a taɓa yin shugaban ƙasa mai mulkin kama karya kamar Trump ba. Ita kuwa Sanata Elizabeth Warren da ta fito daga jihar Massachusetts ta zargi shugaba Trump da kare doka, saboda haka ya zama dole a ci gaba da binciken da ake yi a kansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kungiyar tarayyar Turai ta EU na fatan nan da wasu sa'o'i za a shata matsayin da za a cimma kan ficewar Burtaniya daga kungiyar. Sai dai duk da haka an kai zuwa wayar garin yau Laraba a wannan yunkuri na baya-bayan nan da ake yi na samar da maslaha kan ficewar, wacce aka kwashe shekaru uku ana kwangaba kwan baya. Kungiyar ta EU ta ce akwai hasken da ke nuna cewa nan da gobe Alhamis za a cimma matsayin sakin kasar ta Burtaniya daga tarayyar, wacce ke zuwa makonni biyu kafin cikar wa'adin ranar 31 ga watan Oktoba da aka yanke, wato ficewar ƙasar daga tarayyar ta EU. Jami'an diplomasiya sun ce duk da cewa akwai matsaloli da dama da ba a warware ba, wannan shine karon farko da aka zo gab da kulla wata yarjejeniya, wato tun bayan da shirin farko da aka tsara ya ruguje a majalisar wakilan ƙasar a watan Maris. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan rabin daukacin aladin ƙananan yara a nahiyar Afirka ba a yi musu rijista ba a lokacin da aka haife su. Abinda ta ce na shafar damar da suke da ita ta kaiwa ga wasu ababen more rayuwa kamar na kiwon lafiya da ilimi. Majalisar ta kuma ce matsalar ta fi kamari ne a yankunan karkara, inda ake haifan yara a gida ba tare da an je an yi musu rijista ba. An dago wannan batun ne a gefen taron ministocin kasashen Afirka da fannin rijistar yara karkashin ma'aikatunsu wanda yake gudana a Zambia. A cewar wakiliyar majalisar a yankin Zambia, Kumbiya Margado, rashin yin rijista na ya wato na yin mummunan tasiri wajen gina wa yaran rayuwa mai inganci.
If you are not registered at birth, you are not accounted for. Therefore, in many African countries, even
kace idan baka yi wa yaranka rijista ba, tamkar ba a san da zaman su bane. A kasashen Afirka da dama ba za ka iya saka yaranka a makaranta ba idan ba shi da rijistar haihuwa.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya ta sha alwashin bi sau da kafa domin ganin an zartar da hukuncin da ya dace akan waɗanda ke da hannu a batun sace yara, kuma a yi safarar su daga Kano zuwa yankin kudancin kasar domin sayarwa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da Mahmud Ibrahim Kwari hada mana.
A ƙarshen makon jiya ne rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi holin wasu mutane da aka kama da yara guda tara da suka sace su a birnin Kano, kuma suka yi safarar su zuwa birnin Onitsha na jihar Anambra. Yaran tara maza da mata na daga cikin jimlar yara fiye da 50 da aka sace su a unguwannin Kawo da Hotoro Tishama a lokuta daban-daban cikin shekaru uku da suka shuɗe. Malam Awol Ango shine uba ga guda daga cikin yaran da aka ceto.
Dama mun kai report dinmu da komai da komai aka yi. Ina zo na kofa gida aka kira ni aka ce ni ne Awolu, nace eh ni ne Awolu. Aka ce to ka zo MTD. Ina zuwa MTD sai wani dan sanda yake min to congratulations. Na mamunna bacin na yi sujjada na gode Allah na je na shiga, wallahi yaran da suka je suka ga suka ganni kawai dariya suka kama mu. Yaran da sun ganni su to a guje, sai da aka ce kin san wannan, tace eh kin san wannan eh ba bayani ne. To na je na dafa su, na ji tabbas su ne na ga dawo na zauna.
Ita kuwa Malama Jamila da ke zaman mahaifiya ga guda daga cikin yaran da aka ceto na cewa
aka ce a zo a gani an samu yara a can, sai aka je aka gano da su. To muka je muka gano su, kace a can za a ba su tukuna zuwa dan lokaci a MTD.
Sadda kika ga wannan yarinyar Amira, kin shaida ta?
Na shaida ta.
A wanne ne kika ganta idan kika kwatanta lokacin da aka dauke ta da kuma sanda ta dawo?
Gaskiya kan sai dai godiyar Allah. Mutarame badan rama bata yi ta ba, amma kuma dai yanayin ta dai kaman ba daidai ba.
An ce ma fa a cikin su wai akwai wadanda aka canza wa suna. Ita ma an canza mata suna?
Ita ma an canza mata.
Sunan suka sa mata?
Sa mata wai Cinyeri.
Kenan yanzu in ta ji an ambaci suna Cinyeri tana waiwayawa?
bata so ma yanzu aka ga mata matasan aka ga mata wannan suna ya fi so a kiranta Amira
yanzu aka dai kungiyar mata lauyoyi ta Najeriya da ke rajin kare haƙƙin mata da yara kanana ta sha alwashin bin diddigin wannan lamari domin ganin an gurfanar da dukkanin masu hannu a gaban shari'a barista Amina Umar ita ce sakataren reshen jihar Kano ta kungiyar
Muna jiran ƴan sanda su gama binciken su da waye da waye da waye suke da hannu a ciki da yara an sace su kananan yara wanda doka ta nuna cewa dole a kare haƙƙin su tarwatsa musu haƙƙin su an dauke su daga garin su an raba su da iyayen su in tuhumar ta fito ta tsaya ta aka je kotun da ya kamata a yi lauyoyin gwamnati su za su yi mu dai za mu tsaya a matsayi ne na lauyoyi na sa ido masu kare wa yaran nan haƙƙin su mu tabbatar an musu shari'a yanda ya kamata
To sai dai iyayen da har yanzu ba kai ga gano ƴaƴan su da aka sace bana cewa
mu yanzu abin da muke gabar da muke kai shine fata gwamnati ta zo ta sa hannu a cikin wannan al'amari domin koda jami'an tsaro za su iya jajircewa su yi abin ba za su iya daukan nauyin kansu ba dole sai gwamnati ta shiga cikin al'amarin so muna so gwamnati ta shigo yaran nan ƴan jihar Kano ne ita ma ta ji aranta cewar abin nan da aka yi jihar Kano aka yi kuma arewacin ƙasa aka yi wa saboda haka ta fito ta yi magana ta taimaki jami'an tsaro su koma mu ma muna da muradin ganin ƴaƴayen mu sun dawo hannun mu kamar yadda waɗannan ƴaƴan suka dawo aka danka su hannun iyayen su
Malam Sha'abi Ibrahim kenan wanda ke cikin jerin iyaye kusan 50 da aka sace wa ƴaƴa kuma har yanzu babu labarin su tuni dai kwamitin dattawan Kano karkashin jagorancin Alhaji Bashir Tofa ya fitar da wata sanarwa mai kunshe da lafazan jan kunne da jan hankali game da wannan batu Malam Abdulrahman Dikko memba ne a kwamitin
rashin kirki ko ma wane ne rashin kirki ko dan kudi ne ko dan arewa rashin kirki babun alheri bane mu a ganin mu indai ana son kasar nan gaba da ta shugaba dole sai kwai abin da ya kamata yi ba zai yi a ce ka zo na cikin al'umma ka zo daga wani ka zo na cikin al'umman mu sannan kuma ka zo kana zalunta mu kana kware mu har a zo ga cewa ana daukan yaran ka ana fita da su ai ba zan so na ji an ci wani dan arewa ya tafi kasar Inyamurai ko sai raba ya yi irin wannan ba zan ji kunya na ji irin wannan abin kamata ya duka mu ƴan Najeriya mu zama daya mu kula da kanmu mu zauna lafiya mun mu masu yin wannan shekarar namu da muka taso da makarantun mu duk gaba ɗaya mun yi da muka je makaranta mun yi da Yarbawa mun yi da sauran kabilu da yawa a Najeriya sai da wannan abin ya zo ya taso cewa wata kabila a Najeriya tana son ta gurbata mana zuriyar mu wannan gaskiya ba bane na alheri ba ba za mu so a ci gaba din wannan ba kuma mu kanmu ba za mu so mu yi waɗansu irin wannan abin ba kuma kamata ya tunda mutanen mu sun san wannan sun ji wannan abin kamata yi kowa ya sa ido akan duke da Allah ya bashi ta yara
Malam Abdulrahman Dikko kenan member a kwamitin dattawan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton to har yanzu dai kan batun sace yaran nan ne inda yanzu haka mazauna garin Anca suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan batun yara guda 9 da aka sace daga sassan birnin Kano aka kuma sayar da su a garin Anicen jihar Anambra jama'a da dama dai sun yi Allah wadai da lamarin kamar yadda wakilin mu Alfonso Okoro Igwe ya jiyo mana da ya fara da ra'ayin Mr. John Eze
I hear the time the more your joke or
Mr. John Ezekiel na cewa a harshen Igbo irin wannan abin bai dace ba bai kamata a tausaya duk wanda ya aikata irin wannan laifin ba kuma akan batun canza musu addini da suna da aka yi ina ganin da tsafi ne aka juya musu kwakwalwa
dunya da himma and the bawun di da keji da
inji malama Chinon yana mun dubisi irin wannan abin bai da kyau ya kamata hukunta su sosai dan na baya su hankalta haka ma an salamin kanka yace
before when this type of error again when there is somebody who
kamun a samu irin wannan kuskure dole ne ta hannun na gida a ciki mai sayar da yara daga Kano idan aka kama shi to ka san an warware wannan matsalar a yayin da Mr. Onyebu yake yi ke ya karkare batun da cewa
Ehehe, ojoburo wen.
Yace wannan abu yayi matukar muni. Ina kira ga iyaye da su ara jan damara wajen kula da ƴaƴan su. A ranar Juma'a da ta wuce ne rundunar ƴan sandan jihar Kano ta kama mutane 6 bisa zargin garkuwa da wasu yara guda 9 da kuma sayar da su a garin Anacha inda masu saya suka canza musu addini. Daga bisani dai na tuntubi headquarter rundunar ƴan sandan jihar Anambra da ke Oka don samun ƙarin bayani game da wannan maudu'in amma ko uffan ba ta ce ba Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Oka, Nigeria.
A gaida Alfonso Sokorigwe, to har yanzu dai muna Nigeria, inda asusun aikin fadi da hadin gwiwar gidauniyar MacArthur suka dauki nauyin kaddamar da wata manhajar bada labaru don yaki da cin hanci a Abuja da ake kira Flagate. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da ya fara da kalaman Boboyi Oyeyemi.
Either the ones on the highways or the ones doing the driver's license capture.
Kama daga jami'anmu dake kan tituna zuwa masu aiki a bangaren bada lasisi da sauransu za su samu damar shiga manhajar don kwarmatun cin hanci. Inji shugaban hukumar kiyaye aukuwar hadura ta Najeriya Road Safety Boboyi Oyeyemi a taron kaddamar da manhajar bada labaru don yaki da cin hanci da asusun Akin Fadeye da MacArthur suka dauki nauyi a Abuja.
Also flag it so that they can be commended.
Oyeyemi wanda hukumar sa ce ta farko da ta amince da shiga manhajar ya ce ta hanyar kwarmatun za a samu ladabtar da masu laifi da kuma bada lada ga waɗanda suka yi aiki mai kyau. Manhajar dai da mutum zai iya sauke ta kan wayarsa ta salula za ta zama hanyar bada labari cikin sauri don dakile zarmiya ba tare da ma bayyana sunan wanda ya kwarmata labarin ba. Simon Adole John jami'in asusun Akin Fadeye ne da ya ce duk 'yan Najeriya ka yi amfani da manhajar mai suna Flagate.
Misali yanzu kamar wani official na gwamnati ya wani matsala da ba kyau za ka iya zuwa kan app ɗin ka kawai ka reporting. Lallai ba waya kan magana waya dinga samun matsaloli ba sai dai ka ga wani official na government ya wani abu da ba kyau sai ka ce za ka rubuta ba haka bane. Akwai wasu a cikin gwamnati da suna da mutunci, akwai wasu a cikin gwamnati da suna da hali mai kyau. To mu muna gani dama in ka gan abubuwa da ka kamata ka reporting akan app dan Allah ku yi. Sunan app ɗin Flagate ne kuma za ka iya downloading akan Google Play Store, akan waya, akan laptop. Ko yanda kake so zaka yi amfani da shi. In ka reporting yanda kuna samu alert a cikin wayanku zaku samu message a gaya muku wai an gan sakon za a treating.
Gwamnatin Najeriya ta bakin shugaban hukumar wayar da kan jama'a Dr. Garba Abari ta ce wannan manhajar sara ne kan gaba.
Yana ɗaya daga cikin ginshiƙan manufofin gwamnatin nan duk wasu matakai da aka ɗauka na a tabbatar akan cewa an danƙa wa ƴan ƙasa wannan yaƙi ya shiga hannunsu.
Wannan dandali dai ba kamar na kwarmatun da gwamnati ke alwashin bada ladar kashi biyar cikin ɗari na adadin kuɗi ga waɗanda suka samu labari ba ne, wanda ƙalubalensa ya jefa aiki da rayuwar 'yan Najeriya da dama cikin garari ba lada ba al'ada sai gararan ba wajen lauyoyi da buga takardu barkatai. Labarun da muke samu ma na nuna mutane da dama sun daina zumuɗin bada labarun zarmiya don gudun shiga ruɗani. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 17. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. A yau shirin zai hada zango a kasar Ghana. A yau wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Ghana, Redwan Abbas, zai tattauna da wani gogaggen ɗan siyasa mai suna Alhaji Baba Sharif. Redwan Gareka Jamuje.
Wani irin salon tsalin mulki kasar Ghana ke amfani da shi?
Irin salon da ake amfani, ana salon irin shiri na America da na Birtaniya ne.
Na'am.
Aka hada.
Na'am.
Ka gane ku?
Na'am.
Yana ce mai hybrid system. An dauko wannan aka dauko wannan aka hada. Muna da shugaban kasa da mataimaki. Amma majalisa muna tafiye da shi ne kan tsarin Birtaniya. Amma ta fiskan masu zartarwa su ne executive. Wani sami ce salon na America ake amfani da shi.
Wannan salo da ka nuna ana amfani da shi, in za mu dubi tsari matattakalan shugabanci a ƙasar ya yake.
Cikin kundin tsarin mulki ya ba shugaban ƙasa dama ya zaɓi ministocin shi a majalisa. Kuma an ce fiye da kashi 50 daga ministocin su zama 'yan majalisa. To inda aka ga kamar akwai kuskure kenan, domin su 'yan majalisa su ne kuma ministoci. Ka gani ko? Wato in wani abu shugaban kasa duk abin da yake so zai iya zantarwa. To inda ake gani kamar mutane suna cewa kamar to a yi ma kundin tsarin mulki wani wato gyaran fiska kenan. To amma wannan kuma akwai dalili abin da aka yi. Wancan lokacin shugaban kasa Dr. Hillary Liman a shekara 1979 irin na America akai wato su ɗan majalisa suna ne suna zaman kansu su kuma shi shugaban kasa kuma da ministocin su suna nan sannan ga su kuma su alƙalai ko judiciary to say that shi shugaban kasa Liman ya je da kasafin kuɗin shi daga majalisa akai hulgi da abin to abin da muke cewa abin da ya kama kamar juyin mulki kenan to shi sa kaga da gungar da za a shi aka duba ga wannan annabi na abin da ya afko sai to a haɗe domin a samu zaman lafiya to amma yanzu ana ganin kamar inda gane ta kai yanzu ya kamata a yi ma kundin tsarin mulkin wani gyaran fiska in yi so 'yan majalisa zama 'yan majalisa ne ka gane ko yaso shi kuma shugaban kasa da ministoci shi su kuma suna nan gefe ɗaya sannan ga kuma alƙalai su kuma gefe ɗaya to kowa ya ta ji yana cin gashin kai shi abinda mutane ke korafi da shi ke na yi
tsarukan da kanuna wanne ne kake ganin shi ne tsarin da ya fi dacewa wa mu 'yan Afirka ko ma dai mu ce Ghana
essence dai wannan tsari ya fi dacewa ka ga ne shugaban kasa da mataimakinsa sannan 'yan majalisa kuma suna ne kuma suna cin gashin kansu kaga ni wannan ya fi dacewa ni dai a gani na
tsakanin tsarukan guda biyu wanne ne ya fi ba shugaban kasa karfin ikon zartar da abin da yake
shi ne wannan na shugabancin kasa domin ka lura shi ke wato shi ke rada kowa alƙalin alƙalai ma chief justice shi zai rada ta haka nan ne kuma an za a dauki kakakin majalisa yana da hannu commissioner zabe ma shi ke rada shi ka gane ko to akwai wasu kuma da suke gani kamar ya kamata wannan ai mu wannan kuma
shi ne abinda nake so tambaya
mai yi so a nemi wani fiska daban domin hafsar sojoji shi ke radawa inspector general na police shi ke radawa sa'annan gundumomi ma ka gane kamar local government local ka gane ko wato
municipal
duka shi ke rada da ka gane yanzu aka duka wannan na so ma wannan gyaran fiska zama na duk wanda je kamar hukuma kai karamin hukuma ka je ka tsaya a zabe ka
shugaban kasa mataimakin sa na nan yau in babu shugaban kasa mataimakin sa duk yadda aka yi shine a wannan tsarin kuma ya yake wane ne ke bi da bi wane ne ke bi
to abinda ita kundin tsarin mulkin mu ta tana da shi in shugaban kasa yayi tafiya ko baya nan mataimakin shi in ba mataimakin shi kakakin majalisa shine speaker of parliament in shi kuma baya nan sai ji wurin alƙalai chief justice wato mutane hudun gani wanda aka tanadar da ma wannan wato iya haiwa ga matsayin shugaban kasa yanda abin yake
tsaya mun komo wurin mambobin majalisa da dai sauransu waɗanda su ne a can sama bayan shugaban kasa mataimakin shugaban kasa su waɗannan za ka yi ƙarin mana bayani irin rawar da suke takawa
su an majalisar dokoki ne ga gane majalisar
dokoki
ga gane ko wannan kuri ya ansa wannan ma tabbata nasu ne su je su zanna su yi tsare-tsare na dokoki to amma irin siyasar da muke yi a nan Afirka musamman Ghana sai ka ga wani ya je yana so a zabe shi je majalisar dokoki shi je yana daukan alƙawari da baya da hurumi na gyara muku titi na gina muku makaranta na ba ku ruwan sha na gina muku asibiti na yi kaza ka gani kuma baka da wannan iko domin shugaban kasa da ministocin suke da alhakin yin wa'annan ayyukan
a jamhuriya ta hudu za mu cewa demokradiyyarmu ta taka rawan gani menene sirrin da ke akwai dangane da ainihin tsarin demokradiyya
in ka lura shine farko shimfiɗan da nayi nace daga lokacin da muka samu ƴancin kai kurakuran da aka yi ya kawo juye-juyen mulki na soja to shekara 1992 sai aka zanna aka yi nazarin irin wa'annan kurakuran ka gane ko kamar na bada misali daya da sarakunan gargajiya suna tsaya suna tsaya ma a zabe su je majalisa shi aka ci a fidda wannan domin kai ka zama kamar sarki in akwai jami'u duk 'yan jami'u ne da suka fito a gundumin ka iyan ka ne ka gane ko to in ka fito kai dumo ka ce ga inda kake to shi wannan da yake shi ba cikin wannan jami'iyya taka ka gane ko in yayi nasara ya zaman ku zai da shi kai kan ra'ayin zaman kabilar to duk an yi wannan nazari kuma an ka lura shekara 1992 da za a yi wannan kundin tsarin mulki a da can akwai abin da ake cewa constituency assembly constituency assembly lauyoyi ne da wasu tsirarru ɗan kaɗan suke zuwa su fito da kundin tsarin mulki amma shi tsohon shugaban ƙasa Rawlings da yake soja ne sai ce a yi consultative assembly ka gane ko aka ce su lauyoyin su wato kungiyoyi na mahauta
na'am
wanzamai
na'am
ka gane ko matan kasuwa limamai na addini musulunci da pastoci duka a haɗe isa kowa ya kara yin shi amma ka lura a wannan lokaci sai su kungiyar lauyoyi na gani lauyoyi na gani suka ce su ba za su je zamna da wanzami ai tsari kuma ne ka tuna
sai haka ne
haka nan kuma su kuma kungiyar wato dalibai na jami'a su kuma suka bijire saka shi to ayi ba da su ba to gashi shi wannan abin da aka ja kai yafi kowane kundin tsarin mulki dorewa domin yau shekara na gaba daga 1992 zuwa 2019 ka san sai kaga wato ya zama an ya samu wato duk abin jama'a
ne
kowa in ka tuna ma lokacin san ce ina tunawa lokacin sosai shi marigayin munga Alhaji Bashir Huta shi ne wanda limamin limamai a wannan lokacin liman Abbas Murtari ya sa shi je mai ma musulmai mu kowane juma'a ya zo masallacin juma'a duk abin da aka zai yi bayani ya zo diki Qur'ani ma ya je da sai na musu fassara to kaga shi sa muka samu wannan muka samu wannan ci
demokradiyyar Ghana zaka iya cewa ta yi rawan gani in kace me yasa in kuma kana jin a'a demokradiyyar Ghana da saura shi kuma me yasa
a sai ce dai wallahi alhamdulillah ka gane da me yanzu an waye ka gane ko da yake ko da yake dai sai mu ce ba mu samu komai 100% ba amma sai ce inda aka kai yana da kyau kuma a ƙara gyara zuwa gara
ƙasar Ghana ta samu 'yancin kai a ranar 6 ga watan Maris na shekara 1957 daga turawan mulkin mallaka na ƙasar Ingila. Ghana ta zama jamhuriya a 1960. Ƙididdiga ta shekara 2017 ta nuna cewa mutanen Ghana sun kai miliyan 28,830. Ita Ghana tana mulkin demokradiyya ne, amma tana mulki irin na Amurka da kuma na Ingila a haɗe. A nan wannan shiri ya kawo jiki a yau. Sai Allah ya kai mu lafiya makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shiri na demokradiyya a yau. A madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Ghana, Redwan Abbas, da baƙonmu Alhaji Baba Sharif, ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya.
Ka gaida Madina Dauda. Kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai jagoranci wata babbar tawaga zuwa Turkiya domin nuna matsin lamba ga shugaba Recep Tayyip Erdogan. Kan yi kawo ƙarshen mamaye arewacin gabashin Siriya da ya yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirin wannan ziyara da tawagar za ta kai a yau Laraba, wacce ya ce za ta kunshi hadda sakataren harkokin wajen ƙasar Mike Pompeo, da nufin yin kira ga Turkiyyar da ta tsagaita wuta. Yana mai cewa akwai tsauraran matakai da Amurkan za ta ɗauka a kan Turkiyyar idan ba ta miƙa wuya ba, ciki hadda matakin saka maƙudan kuɗaɗen haraji kan kayayyakin ƙarafa da Turkiyyar ke shiga da su nan Amurka. Layin shugaba Donald Trump, wato Rudy Giuliani, ya yi kememe ya ki miƙa wasu takardu ga Majalisar Wakilan Amurka, wacce ta nema ya miƙa mata waɗanda ake zargin suna da alaƙa da yunƙurin da ya yi na tirsasa Ukraine da binciki tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden. Kwamitocin da 'yan Democrat ke jagoranta waɗanda ke binciken da mai yiwa ya kai ga tsige Trump sun ba Giuliani wa'adin jiya Talata da ya miƙa takardun, amma abin ya ci tura. Lamarin da ake ganin zai iya sa a tuhume shi da laifin wulakanta majalisar.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chibohiro Jiodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau John Ellison, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.
Afrique, Le Monde aujourd'hui.